كلها وأجرنا من كيذي الدنيا عذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Na mana barka da wannan yammaci yau 11 ga watan Ramadana hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 wanda yazo daidai da 21 ga watan uku 2024 miladiya. Kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatun mu na Al-Qur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba. Yau a cikin ikon Allah madaukakin sarki muna nan a cikin wannan sura mai albarka, suratul hijr. Jiya mun tsaya akan aya ta 80 daidai a wannan sura, suratul hijr. Mun fara bayanin ta bamu kare ta ba, don haka malam zai sake maimaita mana ita sai mu dan karasa guntun bayanin da ya kamata mu yi, sannan sai mu ci gaba. To malam bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الله مدوكي سركي يجي ولقد حقيقة كذب أصحاب الحجر المرسلين. متنن هجر مني بياني جي أشوا هجر سنان غريني inda mutanen Annabi Salihu suke zaune. Sunan kabilar su Samud, da aka kace musu Samudawa. Sunan garin Hijr, wanda aka sa yasa aka sa musu suna Hijr saboda dutse ne mai girma suka samu, suka fafe, suka gyara shi, suka yi gari, suka yi titi, suka komai da komai wato kenan a ciki. Wayannan mutane Allah madaukakin sarki ya aika musu da Annabin Allah, shine Annabi Salihu, da sako na tauhidi, sai suka ƙaryata. Bayan sun ƙaryata, an samu son lokaci ana ta wato kenan gogoriyo a tsakani. Daga ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya kafa musu hujja, sai aka halaka su. Wannan gari yana nan har zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka a lokacin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka je yakin Tabuka, sai yake ce musu kar su shiga gidajen waɗannan mutanen, saboda mutanen da suka saba wa Allah aka halaka su, sai dai in za su shiga suna masu kuka. Ya hana su wato kenan amfani da ruwan rijiyoyinsu, ya kuma hana su wato kenan yin ibada a wurin. To akan wannan sai malam Imam al-Qurtubi sai ya fitar da wato kenan hukuncen fiqihu musamman akan wuraren da ya kamata a ce an yi sallah akai. Ya kawo mana hadisai daban-daban, wanda suka hana sallah a nan gurin, wanda suka hana sallah a Babylon. Da hadisin Sayyidina Ali da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a guri guda bakwai, kan juji, kan inda raƙuma suke durƙusawa, da sauran irin waɗannan. Ya ambaci gurare da daman gaske, da Babylon ƙasa ce wadda take la'ananniya, da sauransu. To duka waɗannan mun ji bayanan da shi malam ya kawo a kai, musamman a maganar da malamai suka yi a kai. To yanzu abin da ya rage, za mu je wata kenan taƙiƙin wannan maganganu da suka yi, wanda shi Imam al-Qurtubi Allah madaukakin sarki ya yi masa rahama yake cewa bayan ya kawo duka wayannan da baga ganin da malamai suka yi akai da hadisan da suka hana salloli a wayannan guraren da muka ambata jiya sai yake kultu sai nake cewa yanzu wannan magana ta Imam al-Qurtubi ne yace insha Allah alladhi yadullu alaihi an-nazar wal khabar anna salata bi kulli mawdhi'in tahirun jaizun sahiha yace idan muka dunkula su do wayannan hadisin da aka hana hanan salloli a wannan guraren muka yi nazari akan su nazari wanda ke ingantaccen nazari abin da zamu dunkula a ƙarshe shine cewa sallah a duk gurin da yake da tsarki halal ne shine abin da wato ke nazari akan duka wayannan hadisan wato ke nan ya nuna dan haka yace abin da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha wadin bihi shaydana ai sun yi sallah sun makara a wani guri sun kwana a wani guri sun je yaki sun dawo sun kwana a wani guri sai basu farka ba har gari ya waye rana ta fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za mu yi sallah a nan gurin ba akwai shaydani a nan gurin suka hau abubuwan hawansu suka yi gaba kamar ya hana sallah a wannan gurin ko yace to maganar da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan وقال رواه مؤمر عن الزهري مؤمر يا رواه توشي وانا حديثي دقى الزهري فقال سأني ايكي تشيو عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا عن موضوع الذي اصابكم فيه على القفلة جماعة كفشي اوان نقولين دل اراب كان تسانيكو من كنتا كما سنداو دقى يكيني سنجي تفيا ميني سو سنجي تفيا ديني قاقا جيا سبود حكا ابر probability نسو كنتا سي بچي منويانانا duk da haka dusa sace mu bar gurin mu je wani gurin sai mu sallar safiya din to wannan magana da kuma maganar sayyidina Ali da yake cewa nahani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an usalli bi ardi babil sayyidina Ali ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ni nayi sallah a kasan babilon kenan ko fa inna hamaluna domin kasa ce wadda take sinanniya da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa lokacin da ya wuce ta wannan garin da muke magana wanda garin ya jawo mana wannan dogon bayanai shine hijir din da yake ce musu la tadkulu ala haula il mu'azzibina illa an takunu bakina kar ku shiga ma wannan mutanen da aka azabtar da su a sakamakon kimbin su gaskiya sai dai in za ku shiga kuna kuka wala haihi anis salati da hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan sallah fi ma'adilil ibli duwar mai bayan su jiya ko ya hana ai sallah a madar kusan wato kenan rakuma muka ce saboda matan rakuma suna yin haila kamar yadda matan mutane suke haila ila ga da zalika da wasu wayannan da duk wanda suke a cikin wannan babi fa innahu mardudun ila al-usuli za mu iya tattaro su mu dawo da su zuwa ga tushen magana din gaba dayanta wannan tushen magana al-mujtama alaihi wanda aka ijma'i a kansa ko kuma alaiha akanta wadda la'ila sahiha da kuma dalilai wanda suke ingantattu wanda suka bayyana akan wannan kamar da Imam Hafiz Abu Umar yake cewa al-muqtaru indana abin da yake zababbiyar magana a gurin mu musuwa kenan mubalikari ko to fi hadhal babi a wannan babi anna zalikal wadi wa gairihi sallah a wancan gurin da aka hana da waninsa min baqa'il ardi cikin wannan guraren da aka hana yin sallah a kansu duka sallah a gurin ja'izun halal ne wato halal ne a mutum ayyu salli fiha kullaha duka a yanzu mun tattara maganganu muka tattara dalilan to dalilin da suka sa aka hana sallar kusan sun yi rauni don haka yin sallah a wannan guraren sun kasance halal ne ma lam takun fihi najasatun mutayakkina tamna'u min zalika sai dai idan akwai najasa ta zahiri wanda wato kenan ake da yakini a kanta wato kenan to ne za ta hana wannan wala ma'ana da haka yanzu kenan da yanzu ba wata sauran ma'ana li itlalin mani italla bi anna mawdhi'in nawmi anis salati mawdhi'u shaytan yanzu mutun yaje gurin yanzu babu dalilin da zai kafa hujja cewa wannan guri ne na shaidan da haka bara a yi sallah wato kina a gurin ba ko kuma mutun yaje shi dalili ya kai shi kasar Babilon yace ba zai salla a kasar Babilon ba saboda kasa ce wadda take wato kina a wancan lokacin ai san ce sinanniya ce la yajibu an tuqama fi salat ba zai mutun ba zai sake cewa kinin ba ba za a yi salla a wannan gurin ba wa kullu ma ruwaya fi hadha al-bab duk abinda aka rawaito a wannan babi min an-nahyi an salati fil maqbara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salla a makabarta wa bi ardi babil ko a kasan babil wa atan al-ibli ko kuma mun kusan wato gidan raquma wa ghairi zalika da wani wa'annan mai ma fi hadal ma'ana wanda duk ka tara su zaka wasu ma'anan su da cikin wannan babi kullu zalika inda na mansuful duka wa'annan a gurin hadisai ne wanda suke an soke su kun san kuma ana samun suka tsakanin hadisi da hadisi kawai da ake son wata aya ta shafi wata aya ko to hadisi ma ana hana samun haka nan wa marfu'un kuma duka an tunkuɗe wannan hukuncin sa kenan ma'ana saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ju'ilat liyal ardu kullaha masjidan wa tahura duban kasa gaba daya an sanya mu ya zama masallaci ne an sanya mu kuma guri ne wanda yake mai tsarki matsawon babu najasa ta zahiri wato inda yake a kanta da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake bada labari wato magana fadin annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan wato kidan kaman wato kidan ya zo a babin karin daraja ne a shi annabi sallallahu alaihi wasallam din mun fahimta yawa ai in ka lura rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama mataki mataki ce don haka in an je wani matakin wani hukunci yakan karu ko kuma yakan ragu inda tsanani tsanani aka rage inda kuma aka biyo mutane a hankali akan kara daga su wato kiran daga wani mataki wato kiran zuwa mataki to hakan nan ne yanda wato kiran abubuwan suke don haka annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi wancan maganganun daga baya sannan yake cewa wato kiran ji'ila liyal ardu kullaha masjidun wa tahura misali idan ka bibi abu zaka ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam akai ruwaya cewa yana cewa uditu kamsan an bani abubuwa guda biyar a wata ruwaya an rawaito ya ce an bani abubuwa uditu sittan an bani abubuwa guda wato kidan shida wata ruwaya ta zo da uku wata ruwaya ta zo da hudu ko yawa duka in ka tattara su zai kai ka har zuwa wato kenan tara ma yake cewa an bani abubuwa guda tara lam yutihinna ahadun ba taba ba wani mutum kabli kafin ni ba Allah madaukakin sarki ya tattala min wayansu abubuwa wanda ya bani wanda ba taba ba wani annabi kafin ni ba na farko bi istu ila al ahmar wal aswad ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko ni zuwa ga bakin fata da farar fata kenan mutane duk gaba dai kenan ko dan ka duba duniyar nan gaba dai zaka da farar fata ne da baka fata yawa to duka an aiko ni zuwa ga abin nan kenan sannan yace wani sirtu bir ru'bi Allah madaukakin sarki ya taimaka min wato kenan da taimako kuma yake ta sallaki fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba bima asharku billahi Allah ya taimaka min da wannan tsoro sannan yace waji ila ummati khairul umma an sanya min al'ummata ita ce khairul umam ita ce mafi alkhairi a cikin dukkan al'ummomi gaba daya wa uhillaliyal gana'i sannan ganima mu a gurin mu halal ne sauran annaba ba halal bane waji ilaliyal ardu masjidan wa tahura kuma kasan nan an sanya mai ta masallaci ne duk inda musulmi sallah ta kama shi zai iya sallah a wannan gurin gari ne wanda ke mai tsarki wa utitu shafa'a an bani abin da ake kira ash-shafa'atul kubra sheto ko asa an yi ba zaka rubuka makamin mahmuda dan haka ni an bani wannan sannan wabu istu bi jawami il kalimi an kuma aiko ne da matattarar magana in nayi magana kwaya daya zata tattare komai a wajen ma'ana wa baina ana na'imu kuma kan ni wata ran ina bacci utitu bi mafatihil ardi aka kawo min yan makulan kasa don haka al'umma ta sai ta mallaki duniyar nan ke ta shugabanci duniya ko bare da ko bajima Allah madaukakin sarki ya ban dan haka da aka kawo su fa wudi atfi yadi sai aka sa hannun sai aka sa yan makulayen a hada ta kun hannuna aka bani wa wudi tul kausar an bani kuma tafkin al kausara duk wayannan ba a bawa kowa ba bani. Sannan wa kutima biyan nabiyuna, an cikance annabawa da ni, daga ni kuma babu wani annabi wato kenan zai sake wato kenan bayyana. To kaga wannan rawaha jama'atu min as-sahaba wa ba'dhum kadhalika bi dhikri ba'di, jama'a da sahabbai da yawa sun ruwaito wayannan abubuwa. Wannan ya ambaci wani, wani ya ambaci wani, wani ya ambaci wani, wani ya ambaci, to duka sun dauke sakamako wato kenan karin falalan da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ala tara annahu kana abdan qabla an yakuna nabiyyan, ba ga da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da bawa ne na Allah kafin ya zama annabi na Allah. Ayan daga shi daga wani matsayi zuwa matsayi ko wa kana nabiyyan qabla an yakuna rasulan, da kuma ya kasance annabi ne kafin ya kasance manzo ko tunda aka ce masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, sai kaga ya zama annabi. Amma daga baya da aka ce masa kun fa andirfa, to yanzu kaga ya zama manzo. To hakan nan wato kenan su ma wayannan riwaya sun zo haka 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 mataki. Final magana akan su shine duk inda musulmi yake in da gurin sallah ya kama shi ba najasa a gurin, a kasa ma zai yi sallah subhanahu wa ta'ala. Mun bai ci wannan yawa so da haka in ka lura kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ai a baya yana cewa ma adri ma yafalibi wala biku, ko ka gaya musu ni ban san me makomata ba kuma ban san me makomanku ba ranar lahira. Wannan aya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma aya ne a cikin alqur'ani ko. Sannan daga baya sai aka saukar da liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ta'akkar, kaga an yi tadawuri kenan. Yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya san an gafarta masa zunubansa da wanda yake wanda ma zai yi a gaba, don da zai tafi duniya ba shi da zunubi kaga shiga aljanna is automatic, yanzu ya san matsayin sa kenan. Amma da yace ma menene ne ban san ma adri ma yafalu bi wala bikum ina tabi illa ma yuha ilayya, yawwa to yanzu kuma ya san da wannan haka ne wannan. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba jin wani mutum yana cewa wato kenan ya khairul bariya, ashi yake fada yace masa ya khairul bariya ya mafi alkhairin talikai ko, sai yace masa zaka Ibrahim haji kana magana annabi Ibrahim kenan shine khairul bariya haka ne ya fada masa haka, sai yace masa annabi Ibrahim kake nufi kenan ko ba amma bani ba. Wagala sai yake cewa daga baya la yaqulanna ahadukum ana khairun min yunus bin matta, kada wani ya sake cewa ni nafi yunus dan matta alkhairi, saboda a lokacin babu tamizi a gare shi, wannan ilimin bai zo masa ba haka ne. Yawwa yace bazan iya cewa ni dina nafi yunus dan matta ba, wanda Allah madaukakin sarki yake cewa fa nabazanahu bil ara'i wa huwa sakin, ban fishi ba yake fada. Amma kuma sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya yana cewa as-sayyidu yusuf bin yaqub bin ishaqa bin ibrahim alaihi wassalam, yana ce masa sayyid, sai ce a sayyid shine annabi yusuf dan annabi yaquba, shi kuma yaquba dan annabi ishaqa, ishaqa kuma dan annabi ibrahim, daga wannan shine sayyid amma ba ni muhammad ba ko, sun makala ba da zalika kulluhu. Amma sai daga baya da shi da kansa sai yazo yana cewa ana sayyidu walad adam wala fakara, ni ne shugaban duk ɗan adam na duniyar nan gaba ɗaya, da wanda suke da rayuwar da suka mutu da wanda ma za su zo a gaba, kuma ba fariya nake ba wala fakara. Saboda kenan akwai tadawurat, wanda wayannan hadisai da muka karanta a baya su ma samu tadawurat akan su, final judgment akan su shine cewa wato kenan za a iya sallah a ko'ina in condition yayi warranty, idan kuma wato kenan babu abin nan babu najasa wato kenan a kai. To mu jima'a sai Allah madaukakin sarki yake cewa menene ayan da ka karanta, laqad haqiqa kazzaba ashabul hijri, mutanen wato kenan ashabul hijri mutanen da aka suka gini a cikin wannan duwatsun sun karyata al-mursalina manzannin Allah madaukakin sarki ta mu jama'a
wa atainahum ayatina fa kanu anha mu'ridin
Allah madaukakin sarki ce wa atainahum ayatina hakika mun ba su ayoyin mu aswa ashabul hijri yawa Allah ya ce sun karyata amma kafin karyatawar sai da muka ba musu atainahu ai ma'ana mun zo musu da ayoyin mu kenan ko yawa kai kenan zai zama ataina hum bi ayatina mun zo musu da ayoyin mu amma abin mamaki wato kenan fa kanu an hamur dina sai suka kasance wato kenan masu bijirewa ne sun bijire mu ayoyin ma'ana sun kiyarda da ita kenan an gaya musu gaskiya ba su yarda da ita ba an ce musu ga da suka ce ba haka za a yi ba kar ku yi kaza suka ce an mun haka za a yi ta haka sun bujire kenan ma'ana sun ki to mu je
wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin
Allah madaukaki zake ce wa kanu sun kasance wato kenan yanhituna min aljibali suna fafewa a cikin wato kenan duwatsu buyutan gidajensu idan suka samu babban dutse sai su fafe shi su fafe shi su fafe shi sai layi a ciki kala kala titi titi anguwa anguwa gida gida da gidan sarki fada kenan da gurin wasa da gurin masana'anta da menene duka a cikin dutse suke kuma su kawo lantarki su saka su haske gurin tun wancan lokacin kuma suna zanna a cikin dutsen nan amini na cikin amana domin dare suka zo suka rufe bakin dutse shekel babu kuma abin da zai shiga ya daga musu hankali sai gari ya waye su da kansu sun wato kenan sun bude don haka suna cikin wato kenan amana ai wato kenan suna cikin kwanciyar hankali ba za ginin ya rushe a kansu ko kuma ne ya zo ya yake su wato kenan a cikin wannan yanayin ba to mu je
fa akhadhatuhum sayhatu musbihin
Allah madaukakin sarki ya ce fa akhadhatuhum sayhatu sai tsawa wato kenan ta kama su musbihina ai wakati subhi lokacin wato kenan asuba ai wato kenan halata kawai ne musbihina wau ta zama wal hali kenan gari yana wayewa ko yana dab da wayewa sai Allah madaukakin sarki ya dauko wato kenan tsawa sai ta zo ta kama su to mu je
فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون
don haka abin da suka kasance sun tsorori ta to be wadatar be amfana musu mana be tsinana musu komai ba yawa suna da technology Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan atam nuna bi kullari in ayatin tawakkum wa tattakizuna masani a la'allakum taqlubun su ne suka fara yin industry da factory wajen kirkire a ban kasar nan kuma su ne suke da kwarewa a wajen fafe dutse kaga ka fafe dutse kai gida guda a ciki ba karamin aiki bane technology dutsen yana nan gim ka fafe shi ka shiga kai layi layi anguwa anguwa gidaje gidaje da sauransu ba karamin aiki bane mai karamin basira da zai wannan ba to amma problem din shi ne an gaya musu gaskiya ba su karba ba yanzu sun mutu da dukiyar da suka tara da ilimin da suka tara da basirar da suka tara da kamfanonin da suka yi gaba daya bai tsinana musu komai ba kaga kamar ke kace Qur'ani yana karantar da mu cewa duk abin da mutum zai gadara da shi a duniyan nan ya tabbatar cewa wannan abun ba zai zama hasara gobe kiyama ba yau Allah madaukakin sarki ya baka mulki kai ne shugaban kasa ko kai ne gwamna ko director general ko kai ne sarki ko kai ne mai anguwa ko kai ne mai gida ko kai ne babban alhaji dan kasuwa da sauransu ko kai ka fi kowa lafiya kai ka fi karfi ko kai ka fi basira a wajen kere-kere kai ka kero mota kai ka kero yanzu ka duba dutan da suka kere lantarkin nan da motocin nan da mai da sauransu da mutumin da ya fara kirkirar mota ko mutumin da ya fara kirkirar waya ko kuma ka dauki mutumin da ya fara kirkirar rediyo ko kuma irin waɗannan abubuwan da muke amfani da su dinnan yanzu ba ka shi muna amfani da su ba amma kuma sai aka rashin sa a sai mutu babu tauhidi mu ga shi muna amfana da abin shi yanzu mai ne ne tsini da abin ne tsini na masallacin tashar kiyama don haka shi yasa a baya ce Allah madaukakin sarki ce inna fi zalika la'atin lil mutawassimina ko mutawassimina kace mutafarrisi wani mutane da suke da firasa wanda za su hango matsala a gaba to babbar matsalar da zaka ga ita ce ta lahira aka ce ya kwakwanta a cikin kabarinka baka kwanta a daidai ba to fa matsala ta faru a daidai lokacin da ba wanda zaka yi complain ba wanda zai san halin da kake ciki babu wanda ta samu labari ba za ka bugo waya gida ka ce ga halin da yake ciki ko kuma buga maka waya tambaye ka wani ya kake ciki ba ko ba a san iyaka shekara 10 ko 100 ko 50 ko 1000 ko 2500 ko 2020 ba za ka yi a wannan kwaccin ballanta na kuma an zo wato gidan tashin alkiyama to wayannan mutane da aka rishin su a dido ne basirar da Allah madaukakin sarki ya ba su sai ya ce fa ma agna anhum ma kanu yaksibuna abinda suka tsururta suka tare da na ilimi da basira bai sina na musu komai ba to Allah ya kiyaye
muje wama khalaqana as-samawati wal-ardha wama bainahuma illa bil-haqq
Allah barakatuhu
inna sa'ata la'atiya fasfahi as-safha al-jamil
Allah barakatuhu da yake ma khalaqana as-samawati wal-ardha ba mu halice samai ba ita ma kasar ba mu halice ta ba wama bainahuma abinda yake tsakanin samai din da abin da yake tsakanin kasai shi ma ba mu halice shi ba illa bil haqqi sai dai wato kidan dan tabbatar da gaskiya yawwa dan gaskiya dan gaskiya muka halice su yawwa dan haka akwai ranan da wato kidan zai zo ya gushe sama da kasan duk zamu gusar da su yawma nadawi sama kadai sijili lil kitabi akwai kuma lokacin yawma tubadalil ardu ghayra al ardi dukana wani kaulin yake cewa a ai abinda ake nufi nayi haka ne wato ma'ana na halicci samai da kasai ji Allah madaukakin sarki li ujazil muhsina wal musia dan na sakamta ma mai kyautatawa yake sakamta ma kuma mai munawa so da kashi sa a rayuwa kullun ana son mutum ya tabbata abinda yake yi mai kyau ne kullun abinda yake yi daidai ne kullum abin da yake haƙƙi ne kullum abin da yake akan gaskiya yake domin akwai ran da za a zo a sakanta mu mai kyautatawa to kaga an kaga an kyautata mu an ce an sakanta mu mai kyautatawa kai ba sa kai ba ka abin da ba za ka abin nan dan bana mun ta muna yara muna primary school idan aka ji wani yayi na daya wani yayi na karshe sai mun ne karshe je ta kuka saboda me bai ci jarabawa ba yawa amma wanda ya dage a karatu ya ci jarabawa fa sai kaga wato kidi shi kuma na tsalle yana ta murna ko to kaga akwai ranar da ana haka a lahira za a ji a ce wa mutum a bashi takardar sai zuna cewa ha umu qra'u kitabiya ga littafi na ku karanta a fili zai fito yana nuna alhamdulillah alhamdulillah jama'a ga sa tubiya dina ko akwai kuma wanda za a bashi sai haka ya ce ai ni lambo ta kitabiya ni fa ba wallahi ina takardar ka a wani ali ba bani ba ya kuma makare ta a gadan bayan sa dan kar a gani kaga bi result bi yake ba kenan to Allah madaukakin sarki yake ce ma khalaqtu samawati wal arda ban halice samai da gasai ba sai dai dan gaskiya gaskiyar shine zan sakamta ma duk wanda yake ta aiki zan sakamta masa haka kuma wanda ya munana shi ma wato kenan zan sakamta masa kamar yadda Allah yake cewa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajzi allazina asau bima amilu wa yajzi allazina ahsanu bil husna ka gani halittar samai da kasai dukkanin Allah madaukakin sarki ne kuma yayi haka ne dan ya sakanta ma allazina asau wanda suka munana kuma sakantawa bi ma'ana da abinda suka aikata ba za a zalunce su wallahi zulmal yau ba za a zalunce su ba wai allazina asau sannan masu ihsani masu kyautatawa ko su ma a sakanta musu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yuhibbul abda idza amila amalan qaymatkinahu Allah yana son duk lokacin da mutum zai aiki yayi aiki mai kyau duk abin da zaka yi ko sana'a ne ka tsara mai kyau ko noma ne ka tsaya ka yi mai kyau ko kasuwanci ne ka tsaya ka yi mai kyau ko karatu ne na addini ko na boko ka tsaya ka yi shi bil haqqi kuma ka yi shi mai kyau ba daga ha'inci ba domin ha'inci ba ya kai mutum zuwa ga wato kina inda ya kamata a ce an kai shi saboda haka Allah madaukakin sarki ya yi haka wa inna sa'ata kuma lalle tashin alkiyama da ake muku magananta la ka'inatun wallahi mai kasancewa ce wa ijazi kullu bi amalihi don haka kowa za a sakanta masa wato kenan aikinsa don haka kai Muhammadu kai fada sun ki yarda yanzu abin da za ka yi ne fasfa ka kawar da kai a safal jamil shi ne kawar da kai wanda yake mai kyau kamar yadda yake cewa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wahjurhum hajar jamila ka kaurace musu kaurace wa wato kenan mai kyau, ai ma'ana tajawuz anhum ya Muhammad, ka kauda kai ga barin su, wa afu anhum, kai musu afuwa, wato afuwa wanda take mai kyau. Dan haka duk abin da suka yi sai aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri, duk abin da suka yi sai aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri. To amma iyaka wannan guri faswa sabil jamil, ka kauda kai, kauda kai wanda yake mai kyau. Wato malam ya ce to an soke wannan, wannan aya an soke ta, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada izini, wato kenan ya ke to ku zo ku waktulu hum haythu thaqiftumuhum, akwai lokacin da aka ce to shi kenan, ku bi su ku yake su duk inda kuka same su. Kaga yanzu magana din sun lafi bakin ka, kai shiru yanzu ba zai yi ruwa. Yawwa, to mu je mana
inna rabbaka huwa al-khallaqul alim,
inna rabbaka, lalle tabbas ubangijinka huwa al-khallaqu, shine wato kenan mai halitta, ai mai kaddara dukkan halitta da kuma wato kenan dabi'o'i na mutane, shine mai tsara su. Al-alim shine kuma wato kenan gwani, shine masani bi ahwalil ibadi, da halin da wato kenan bayi suke ciki, duka Allah madaukakin sarki shine masani akan wannan. To mu je mana,
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
الله مدوك كثير كي كي ولقد ده حقيقة آتيناك سبعا من المثاني من باكا واتو كنان باكوي چكين أبو واند أكي ميمي تاسو أكي يو ميمي تاسو سنوكما من باكا القرآن العظيم القرآن واند كي ميكرما wato kenan mun baka wannan, mun baka wato kenan wancan, mun baka saba'an minal masali, abubuwa bakwai wanda ake ba abin ake yawan maimaita su. Sannan mun baka Qur'ani mai girma. Malamai sun sakari juna a wajen fahimta me ake nufi da saba'ul masali. Wasu malamai suka ce Fatiha ake nufi, domin ita ce ayoyi guda bakwai, kuma ana yawan maimaita ta, a karanta ta yau, a karanta ta gobe, ita ce Fatiha kenan. Ko daga cikin wanda suka yi wannan magana akwai sayyidina Ali ibn Abi Talib da Abu Huraira, akwai Rabi'u ibn Anas da Abu Aliya da Hassan al-Basri da wani wayanna a cikin wato kenan magabata, duka suka ce Fatiha ake nemi. Don haka an yi riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fiskoki da yawa wanda suke tabbatar da cewa Fatiha din nan ita ce sabul masani. Cikin hadisan wato kenan Ubay bin Ka'ab da Abi Sa'id bin Mu'alla, duka waɗannan sun tabbatar da cewa abin da ake nufi da wato kenan sabul masani wato kenan shine Fatiha kenan. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi ummul Qur'an wa ummul kitabi wa sabul masani. Fatiha din nan alhamdulillah ita ce ummul Qur'an, sannan kuma ita ce ummul kitabi, sannan kuma ita ce sabul masani. Saboda haka akan wannan wasu malamai suke cewa wato kenan ita ce sabul masani da ake magana. Amma Abdullahi dan Abbas, Allah madaukakin sarki yadda da shi, yake cewa a sabul masani ana nufin wato as-sab'ut tiwal, a surori guda bakwai wanda suka fi kowace tsawo a cikin Alkur'ani. Kaga kenan in ka faro daga Baqara sai ka zo La'arafi kenan, ko su ne surori guda bakwai wanda suka fi tsawo. Abdullahi dan Abbas a matsayinsa na tarjumanul Qur'an, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam biji kulli jinsa ce Allahumma faqihul Qur'an wa 'allimhu ta'wila, Allah ka fahimtar da wannan yaro Alkur'ani, Allah ka karantar da shi, ka ilmantar da shi ilimin yadda ake fassara Alkur'ani, fassara wanda take daidai. To kaga shi kuma ce abin da ake nufi wato kenan su ne sabul tuwal, da suratul Baqara da Ali Imran da Nisa'i da Ma'ida da An'ami da kuma wato kenan Arafi, ko da Anfal da kuma Tauba, duka su masana tare da su. Yawa, mun fahimci wannan. Yawa, akan wannan Imam Sa'awi ya rawaito hadisi daga har yanzu ruwayan da daga Jabir bin Abdullah cewa wato kenan barin Allah madaukakin sarki da yace saba al mathani din nan ana nufin wato kenan as-sabu tuwal, kuma an kira ta da cewa masani li'anan ibar wal ahkam wal hudud tasbutu fiha, in kana neman abin da ake kira ibar, abubuwan da alqur'ani yake karantar da mutane sannan sai na'ari sai la'akari da shi, sai amfani da hankali da kuma hukunce hukunce na shari'a da kuma wato kenan haddi, in mutum yayi kaza ga hukuncinsa, in mutum ya tato duka suna cikin wa'annan surori wato kenan guda bakwai na farko. Mun gane wannan, amma wa'ansu malamai suka ce a wancan magana din dai da ake nufi shine wato kenan ake nufi da sababul mathani. Don haka kenan kamar kai ka ce in ka ce atayna ka sab'a minal mathani wal qur'ani al azim, in an ce al qur'an me ake nufi da al qur'ani, kansu suka ce littafin Allah wanda aka saukar da hukunce hukuncen Allah madaukakin sarki a cikinsa, wannan alqur'ani da muke magana a kansa shine ake nufin alqur'ani. Wasu suka ce hukuncin alqur'ani bai tsaya a nan ba, in an ce alqur'ani wato kenan ana nufin wato kenan koda aya ɗaya ne, yanzu in ka karanta thumma nazar ita ma qur'ani ne, za a ce ya karanta qur'ani, amma kuma ba duk alqur'ani bane. Don haka in an ce wal qur'an al azim ba lalle ne zama alqur'ani daga bakara hannasi ba. Mun bayyana wannan yau saboda kuma Fatiha tana ciki, in an ce an baka qur'ani gaba ɗaya sa Fatiha tana ciki, haka ne, don haka ya zama wato kenan kamar istisna'i ne, ko kuma ba istisna'i ba, abinda malaman balaga suke cewa wai zikir al-khas ba'da al-am, yawa zikir al-khas ba'da al-am, kamar yadda kace hafizu ala salawati wa salatul wusta, ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallar tsakiya, to sallar tsakiya ba sallah bace, ka gani, saboda haka in kace hafizu ala salawati wa salatul wusta kaga kenan sallar wusta ta shiga cikin wannan sallah din kenan, ko don haka ma sai wasu suke cewa ai hafizu ala salawati as-salatul wusta, ku kiyaye cikin salloli musamman ku kiyaye sallar wusta, sai suka ce wannan waw din waw ce wadda take muktahima, kamar yadda anan din ma walaqad atayna ka sab'al mathani alquran alazim, wannan waw din muktahima ce, mun baka sab'al mathani shine alqurani mai girma, don haka alqurani shine wato kenan wallahu ta'ala wato kenan a'lam. Saboda haka yanzu atayna ka sab'al mathani wa atainaka alqur'an alazim, kusan duka wato kenan ya tafi abu ɗaya ne, mun fahimci wannan, zai iya ɗaukar Fatiha sannan kuma alqur'an alazim ɗin ma Fatiha tana cikinsa, zai iya ɗaukar sab'u tiwal sannan kuma alqur'an alazim ɗin sab'u tiwal ɗin ma kuma tana cikinsa, sannan kuma alqur'an alazim ɗin zai iya ɗaukar alqur'ani daga bakar hannasi, zai iya ɗaukar kuma kowace irin wato kenan aya daga cikin ayoyin alqur'ani. Yau an anji Allah ce wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhudan, sallan asuba mun daga bakar hannasi muke karantawa, ai wani ayoyi muke karantawa ko ko wata sura muke karanta, amma yace sai yake dasu da suna Qur'an al-fajr. Yau saboda haka ya ka abin da ka karanta na sallar asuba shi ma ana kiransa al-Qur'an, kamar yadda ka karanta aya da masu man nazar ita ma wato kenan al-Qur'ani ne. A dunkule Allah madaukakin sarki yana nufin mun baka al-Qur'ani, to tunda mun baka alqur'ani wato kenan yace mun baka kyauta ne, haka ne, ita kuma kyauta wato kenan mutuntawa ne, don wanda baka mutunta shi baka masa kyauta ba, sannan Allah madaukakin sarki bai yi tinkafon ya bashi komai ba sai alqur'ani, kenan shi ce ita ce babbar kyauta da Allah madaukakin sarki zai madan adam a ban kasar nan, shine Allah ya bashi alqur'ani, mun fahimci wannan. To Qur'ani nan da aka bashi ƙarshen mutuntawa ne, ƙarshen mutuntawa kuma ba a shi kadai ya tsaya ba, ya faɗo kan al'ummarsa, don yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga ubangijinsa, still mu ne muke karanta al'Qur'ani, mu ne kuma muke wato kenan fahimtar Qur'ani, mu ne muke kokarin mu aiwatar da al'Qur'ani, saboda yanzu al'Qur'ani ya zama amanaci a hannunmu, mun fahimci wannan. Don haka al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallama babbar kyautar da Allah ya bata shine ne, shine alqur'ani, akan haka yake cewa la tamuddanna
aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ
صدق الله ربك انت كيت مو باك كيوتا ما في جرمه كو اي هكني تو كالورا لا تمدن عينيك kada ka kuskura kuma ka mika wato kenan idanuwanka almudiani almat kada kuma yanzu an baka abin da yake komai girma da mutunci kuma ka leka ka gani wani abin da aka ba mu wani kuma ya baka sha'awa yanzu abin da ke magana akai kenan yawa aka yanka bijimika to aka baka naman gaba daya kuma wani ya kama fara zai je gasa kuma kana haka na leka farar kaga bai ba kenan ko ko akuya ne ma ko to haka nan ne saboda na abin misali ne muka yi bibi kan abin ya fi rubuji mi da fara yawa sadaka lati mudanna aine ka kada ku kuskura ka mika idaniyanka ila ma mata ana bihi azwajan minhu zuwa ga abin da muka ji yadda wato kenan dadi da shi na dangi nangi na abuwa a gare su wani mun ba shi kudi wani mun ba shi lafiya wani mun bashi kyau wani mun bashi basira wani mun bashi mulki wani mun bashi iya siyasa wani mun bashi iya kaza da sauransu duka waɗannan abubuwa din wato kenan makwarkwadar su tana hannunka don haka karka abin nan haka Allah madaukakin sarki ya ladabtar da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan amma al-murad bihi me ummatahu mutumin da Allah ya bashi ilimin addini ya bashi al-Qur'ani ya bashi wadifinta ya kamata a ce ya fahimci Allah ya bashi ni'ima fere ta kuma don haka takwabi kuma ta zama ta birge shi ta daga masa hankali kuma yana hankoran wancan din alhali kuma ga abin da Allah madaukakin sarki wato kenan ya bashi ce Allah ya ce kar kai hakan nan mun bai ci wannan wala tahzan alaihim kuma kar kai bikin ciki wato kenan a gare su mana kar kai bikin cikin abin da aka ba su wato kenan kai baka samu ba karka daga hankalinka akan wannan takaitu da abin da Allah madaukakin sarki wato kenan ya baka wafi janahaka sannan ana son ka tankwasa fukafukinka lil mu'minina ga mu'minai yawwa don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba ma kansa yace an bani dama in rayu ko dai Annabi ba sarake ko kuma Annabi talaka yake sai na zaba Annabi talaka don haka yakan zauna a ƙasa ya ci abinci don haka yana tare da mutanansa balaraban kauye zai zo shi shigo cikin masallaci sai samu an yi da'ira ba a ware wani karaga aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna a nan ba kaga yanzu kamar yadda muke nan da ka shigo cikin masallacin nan an ce wane ne yake tafsiri da ka shigo kawai karaga ka soma yake saboda me an bambanta gurin zama Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya da haka mun bai ce nan yakan zauna don haka balaraban kauye zai ce ayyukum muhammad yayi haka ya haka ya leka ce to ni waye muhammadin ne kam sai an ce masa to zo gashi wannan ko ba shi da gurin zama gobe da yau in ya zauna a nan gobe zai iya zauna ta can jibin ya zauna zai iya zauna kawai in ya zo inna ma yajlisu haisu yantahi bihil majlisa duk inda majalisa ya samu kofa a nan zai zo ya zauna wani lokaci kaga ya zauna tsakanin wa'annan wani lokaci a tsakanin wa'annan duk saboda kokarin tabbatar da wannan da kuma cire ma kansa girman kai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ladabtar da shi don haka ne sai sai ke alfahari yace addabani rabbi fa asana tadibi ubangiji na shi ya ladabtar da ni koya min ladabi kuma ya kyautata min ladabi don haka hakan nan Allah madaukakin sarki wato kenan ya rayar da shi kuma haka ya kamata a ce mu musulmi mu rayuwa sannan ikfid janahaka lil mu'minina a matsayinka na shugaba kullum ana son wato kenan wanda kake shugabantar ya zama wato kenan babu bambanci tsakaninka da su wanda zai daga hankali Allah madaukakin sarki ka bibita mutum tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallam shi shugaba ne a cikin su kuma yana bada umarni kuma yana hanya yana kuma hukunci da sauransu amma fa baya daina kowa don yakan ba wa kowa matsayinsa anan a gurin karatu mu na darul hadisi muka karanta inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama kowa har kowa yana tsammani shi yafi girmama shi yanda yake mutunta ka sai ga zaman duk a majalisin na Annabi ya fi girma maka ya fi mutunta ka shi kuma shi wannan mashi ma haka yake tunani shi ma wancan haka ne saboda ya ba ma kowa haƙƙinsa har ma yakan ce musu ba na son wani ya kawo min gulmar wani saboda ina son waye gari tsakanin da kuma ba matsala da ka kawo rumman wani kace wani ya kaza 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 ta yi jihaushin sa to ba ya san wannan za ka ya sa abin iyaka ya toshe kar ma a kawo masa gulmar wani kawai yana son ya tashi yana ganin kowa daidai wa daida rayu a cikin irin wannan hali to wannan yana daga cikin ladattarwar da Allah madaukaki sarki da ya masa yace waqfi janahaka liman ittaba'a lil mu'minina ka tankwasar da fukafukinka wato kenan ga mu'mini wasu malamai suka ce tunda an yi maganar fukafuki idan ka ga kaza misali ta yi haka ta tankwasar fukafukin da ta tare to ƴaƴan da ta tare a ciki ma'ana kowannensu ba za ta bashe shiga cikin matsala ba don haka a matsayinka na shugaba duk mutane haka za ka yi musu da fukafukinka sai ka tare su kowa ka ba shi kariya kenan haka na aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi don haka kai ma lokacin da Allah madaukaki sarki ya baka shiga baka da naka ko wani mawaki ce wani barar hankali ga wani mai ce wai duk kowa nasa ne babu wani ba nasa ba ko ba haka ba saboda haka kai mai shugaba to kowa naka ne in a gida ne kar ka nuna bambanci in a anguwa ne kai ne mai anguwa kar ka nuna bambanci in a gari ne kar ka nuna bambanci idan kai ne gwamna kada ka zaɓi waɗansu ka tafi da su waɗansu kuma ka watsar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ce satakuna alaikum asara wallahi za ku ga bambanci a wajen shugabanci a fifita waɗansu divide and rule kenan ko kaga wannan tsari ne na Yahudawa divide and rule tsari ne na kowa amma a musulunci a matsayinka na shugaba kowa naka ne afuun anizallati hatta ka annahu sawa'un ladayhi man yuti'u wa man ya'si annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ga yanda yake treating mutane hatta wanda suka yi kuskure ya yafi sai ka ga kaman da wanda ya masa kuskure da wanda bai yi ba kaman da dai suke a gurin sa kake treating da su to wannan kuma duk tasirin karantarwa irin ta alqur'ani da Allah madaukaki zake ce yake ce masa afid janahaka liman ittaba'a lil mu'minina ga mu'minai karka abinan dinsu a ba yake ce ba lokacin tafazzan da lidan kalbi lam fardu min hawli da kai wato kenan mai kaushin lamari ne mai zafin zuciya baka da hakuri a rayuwa ko wa kana jin kaushin sa ko kowa kana ganin dole sai ya zabi ka kana tasasa mutane da karfi ai za su watse don haka kace kai hakuri ka yafe kai maimaita sauransu ka ja hankalin su yawa mutane masu shugabanci sun kasu kashi kashi akwai wanda shi bukatar sa kawai duk abin da ya faɗa a biyu autocracy kenan ko wanda kawai ya taka aka ce mu Hajjaj bin Yusuf a Sakafi ka bi mutane a hankali mai sai su soka a zuciya yace la uridu wala ahu innama uridu da atam ba ni bukatar soyayyar su ba ni bukatar wallahi takan su a ni na a kawai in nace ai kawai ai kawai shi abin da yake so kenan in kuma ba za ka yi ba ga takobi na hannu haka ne kaga duk da abubuwa da Hajjaj ne na kirki amma saboda wannan tsananin har kwanan gobe za ga mutane sun zama ambivalent a kansa wasu suna so kansa wasu suna da dan ta yaban sa dai haka ne dai saboda me irin wannan tablis din wato inda yake a cikin harkar mulkin sa amma kuma akwai wanda za su sun adalci kamar Umar bin Abdul Aziz wanda zaka kowa yana sha'awar sa kowa yana son sa kowa kuma ya yarda shi mutumin kirki ne shugaba ne wanda yake adali kuma kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al malaikatu shuhada'u lillahi fis sama'i wa antum shuhada'u lillahi fil ardi duk abin da kuka yaba jama'a suka ce wannan yayi al'umma duka tace ta ji dadin sa zaka samu wato kenan akwai alheri a cikin sa duk abin da al'umma suka taru suka kushe zaka samu wato kenan akwai matsala a cikin sa تم جمالا
وقل اني انا النذير المبين
الله مدوك يدرك جو اللهم كغيا موسى يا محمد اني cewa ni Muhammad ana nadhir ni ne wato kenan mai gargadi al-mubin wanda yake wato kenan mai bayanan mai gargadi wanda yake wato kenan a fili akan azaba wato kenan wanda take mai radadi aiwa to kenan abin da yake nufi inni an-nadhirul mubin ni mai gargadi ne mabayyani ma'ana gargadi na a fili yake na azaba wanda za ta iya kama mutane sai aka shafe maqul din kenan mun gani idil inzar yadullu alayhi tunda ai wato kin ga ana gargadi ana jankunne ai ana jiye maka wani abun da wato kenan zai faru ne kamar da a wani guri Allah yake cewa kace musu anzartukum sa'ikata misl sa'ikati adin da tamut ina jankunnan ku ina muku gargadi kar tsawa ta zo ta same ku irin wanda ta same adawa da kuma wanda ta samu samudawa kaga dai ina aje in fa to wato kenan akwai matsala to Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan shi mai gargadi ne a mutane to muje
kama anzalna alal muqtasimin
Allah madaukakin sarki yace kama anzalna kaman yanda muka saukar da gargadi alal muqtasimina akan wato kenan waɗansu mutane da ake kiran su wato kenan al muqtasimin muqtasimin sun ma saukar musu da gargadi amma sun dauka ko ba su dauka ba to wannan kuma ruwan su mun bayyana wannan ko ina muku gargadi al muqtasimin an saukar musu da gargadi amma ba su dauka ba kuma kowa ya san inda makon musu ta kasance don haka su wane ne al muqtasimin al muqtasimuna malamai sun da juna sani akan wane ne al muqtasimin sun faɗi maganganu daban-daban har magana wajen guda bakwai ina son mu saurari wayannan mutane saboda mu iya tantancewa wato kenan muqtasimun saboda kar mu fara a cikin su yawa wasu malamai suka ce wayannan ne wasu suka ce wayannan ne wasu suka ce wayannan ne in duk muka san guda bakwai din ba duk sai mun san guda bakwai din ba shikenan ai akalla dai kafi kawa ganin ko yawa aka ce lailatul qadari a kwanan a ɗaya ne daga cikin a cikin ramadan take in kai sallar duk ramadan din da daddare ba shikenan ka same ta ba ko kuma a goman karshe ne sai ka sallaci goman karshen gaba daya ba ka same ta ba to yanzu an ce al muqtasimuna mutum bakwai ne to za mu ji su guda bakwai ɗaya bayan ɗaya sai duni sace su kaga mun fita da shiga cikin su kenan ko na farko aka ce wato kenan maganar muqatil da kuma farra mun ga cikin malamai manyan masu tafsirin alqur'ani a cikin tabi'ai kenan suka ce hum 16 rajulan mutane ne guda 16 sune al muqtasimuna da alqur'ani ya magana su su wayannan wato kenan walidi din mugira shine ya aike su wato kenan ya rarraba su a cikin dukkan kafofi na madina na makka da kucika da mashigar gari gaba daya su 16 muka ce ko yawa sanan sai ya aika su to wannan rarraba su da yi din nan shine ake kiran su al muqtasimuna an rarraba su wani an rarraba shi wani an tura shi can wancan an tura shi can wancan an tura shi can menene aikin su su je su tsaya wai wannan zai shigo ta anguwar kunkuru wannan ta gidan alarma mai beni wacce zai fito ta kuka yaya wancan ta tsohuwar kasuwa wanda haka kewaye gari da su duka dukkan inda wani zai shigo sai su je su tsaya abinda wato kenan yake aikin su shine wato kenan in ka zo sai maka to kai hankali a cikin makka akwai wani mutum sunansa Muhammadu to wannan Muhammadin wato kenan karka yadda da shi mahaukaci ne boka ne mawaki ne da dai sauransu mun gane wani lokaci su zai mai sihiri ne saura haka sai su ce to shi kenan in kowa ku yadda da magana mu ba mu shiga ku ta mai manyan gari shi kuma yana ɗakin Ka'aba ya kafa kujera ya zauna duk wanda suka shigo a bayan gari aka ce mana kaza kaza sai ce gaskiya suka faɗa mu saboda ko ku ne nan Muhammadu wato kenan ku nisance shi kun ga yanzu wannan menene dauka strategy na watsa da awar Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka Allah madaukakin sarki da tashi masa radi bai masa radi ba tun da mai sauki ba yace zanni wa man kalal tauhidan waja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan wa mahattu lahu tadidan kuma summa yadmu an azid inna bukana li ayatina ay sa'urhiquhu sa'udan kaga azaba da tafi kowace matsala kenan sa'ud dutse ne sai ya yi shekara 70 yana hawa kuma duk lokacin da daura hannunsa akan dutsen na wuta ne hannun zai narke in ya dage hannun zai dawo in ya daura wannan zai narke in ya dage zai dawo in ya daura wannan kafa za ta narke wallahi da haka sai an hau sama sai kana 70 za a yi kafin a je sama sa mutum yana narkewa yana dawowa sannan sai ya hau a ce ka hau eto sauko sai ya sauko a ce ka sauko eto hau sai hakan nan dan haka azaba ce wanda take mai haukawa saboda wannan matsalar wato kenan take tsakanin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato kenan sahabbansa dan haka yanzu al-mutasimun sune wane ne kenan anan wa'anda suke floating da'awa against suke floating makirci against da'awa ta alqur'ani yanzu a ko ina mutum ya zama ya samu kansa a ciki ana kira mutane zuwa ga alqur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kada kai aikin ka shine ka dakile wannan abu to mutum zai fada cikin al-mutasimuna na biyu wannan magana muka ce waye fada da muqatil da farra cikin malaman tafsiri na tabi'ai fasara ta biyu daga bakin kata da ta fito yace hum qaum min kufaru quraish iktasamu kitaballahi ta'ala faja'alu ba'dahu shi'ran wa ba'dahu sahiran wa ba'dahu kuhanatan yace ai wasu kafirai ne cikin mutanen quraishawa makka su ne suka raba alqur'ani kashi kashi suka ware wani guri suka ce nan sihiri ne wannan suka ce bokanci ne nan suka ce waka ne nan suka ce menene menene target din su kar a yadda da alqur'ani mun bayyana wannan to sai wancan target din su kar a yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'anin directly wato kenan suka yi attack yauwa saboda haka su ma sun shiga cikin al-mubtasimuna na uku wannan maganar Abdullahi dan Abbas ne shi kuma Abdullahi dan Abbas yace hum ahlul kitabi amanu bi badi wa kafaru bi badi su ne ahlul kitabi yahudu da nasara sun yadda da wani maganar alqur'ani sun yadda da wani mun gane Allah yake ce musu afatu aminuna bi badi alkitabi wa dakuruna bi badi sai yace fa ma jaza'u man yafalu zalika minkum illa fi dunya fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yardun la ashad al adabi wa ma Allah ghafirun amma ta'maluna saboda haka yanzu kenan wanda idan yazo kan ayar alqur'ani wanda ta masa dadi zai ja ya kafa hujja randa kuma aka kawo ayar alqur'ani wanda bata zo masa daidai da yanda ransa yake so ba zai kokari ya tawili ya goce yake aiki da ita ana tsorace masa zai shiga cikin ahalin kitabi da zai zama amana da zai kitabi wai a kafa saboda duk lokacin da mutum yake wani abu ayar alqur'ani ta zo ta shiga gaba nasa sallamawa ne sayyidina Umar duk da karfin halin sannan a lokacin da wato kenan Uyaylat ibn Hisn yazo gaban sa yace hayyahu ibn Qatami fa wallahi la tu'lina jazala wala ta'dil bainana bil haqq wala tahkum bainana bil haqq yace na yace dan Qatami baka ba mu abin da ya dace baka hukunci tsakanin mu da gaskiya sayyidina Umar yana zanni a cikin masallaci a gaban jama'a hankalinsa ya dugunzuma duk iya kokarin da yake din nan rigarsa ya gaggiya al'ummar musulmi suna cikin halin daɗi yake ta ko a Iraki ina nan Madina ba a gyara titi ba raƙumi ya tuntube wallahi sai Allah ya tambaye ni sai Allah ya tambaye ni yana iya kokarinsa amma wani ya zo ce wallahi duk abin da kake ba alishi ba ne to da kai taso zai taushe shi tsabar ɓacin rai sai wani ya ce masa ya amiral mu'minina inna Allah ta'ala yaqul khuzil afwa wa amr bil urfi wa amr al jahili wa inna hadha la min al jahili kawai sai da ya zauna lakwas duk da bacin ran sannan sai mai riwaya yake cewa wa kana waqifan bi ayatillahi ya kasance mai tsayuwa ne inda ayar Allah ta zo ta tsaye da shi to yanzu da a ce da ranka ya baci kai ga abin da aka ce maka Allah ya ce amma bai maka ba kace kai sai kai amma kuma kai musulmi ne kuma wa'ancin ayoyin kai da su yanzu kuma ka zo ka tsallaka to ana tsallace mutum zai shiga cikin al-muftasi al-muftasimuna saboda su ne suka raba alqur'ani kashi biyu suka yadda da wani hukuncin wato kenan wani hukuncin kuma wato kenan suka ki yadda da shi mun gane wannan Ikrima yana cewa hum ahlul kitabi wasammu al-mubtasimina li'annahum kanu mustahzi'ina shi ko yace ahlul kitabi ake nufi da al-mubtasimin din nan tunda su ne suka raba al-qur'ani suke masa izgilanci suna izgilanci a al-qur'ani kenan kaman mutanen da suke izgilanci a addini wanda ya izgilanci a addinin musulunci yayi ingilanci a alqur'ani yayi kuma ingilanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ikrim yace masu ingilanci a musulunci su ne don haka kaga kenan yanzu duk abin da zai zama ingilanci ne wa qur'ani ko mu hadisi ko malami ko wani daga cikin alama daga cikin alamin addinin musulunci samu malamin da yake kira mutane akan hanyar Allah kana musu izgilanci wala Allah saboda bai dace da kungiyar ko ba dole akwai wani wato kedan karimci da Allah bada kuke saki ya bashi na musamman dole ka kai respectin wannan saboda idan ka watsa shi la Allah zai shafi har addinin da kake wato kedan abin da don haka yake cewa su ne masu yin haka da ka kar mutun yi izgilanci da littafin Allah ko kuma wato kedan abin da suka shafi addinin musulunci wannan ko shine magana ta hudu kenan ko na biyar har yanzu kata da ya sake wannan magana yace kasamu ahli kitabi ne kasamu kitabahum fa farraquhu wa tabaddaduhu aw baddaduhu wa harrafuhu ahli kitabi ake nufi sun raba littafin nasu kashi kashi sun caccanja shi sun babbata shi to yanzu in ka samu bible ko kuma attaura gospel ko za ka iya samu wato kenan in ka samu different versions za ka samu canje-canje saboda sun yi wannan Allah madaukakin sarki ya ba su amanar rike littafin bimastu bizu alaihi wa kanu alaihi shuhada to amma ba su iya rike littafin ba don haka littafin ya samu matsala amma mu qur'ani Allah ce inna lahu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yanzu qur'ani mutum ba zai iya canja shi ba in ka canja shi ayo ayo za a gane ko za a yi wasi da abin da ka kawo to amma idan mutum ya harrafa ma'ana fa ga abin da alqur'ani yake so amma ga abin da kungiyar ka take so ko kuma san ranka yake so sai ka fassara shi yadda ya dace da san ranka to ana tsorace mu mutum zai shiga cikin al-muktasimina mun fahimci wannan yawa sannan na shidda Zaid bin Aslam shi ma yana daga cikin wata gina tabi'ai yake cewa al-muradu qawmu salih mutanen annabi salihu ake magana a kansu sune al-muktasimuna me yasa aka faɗi haka me yasa aka faɗi haka akramakallahu yace taqasamu ala qatlihi don sun yi rantsuwa za su kashe annabi salihu suka ce taqasamu billahi don haka kenan yanzu kenan al-muktasimina wanda suka yi rantsuwa kenan yanzu ba rarrabuwa bane kun ga malamin shiddan nan duka suka ce wanda suka rarraba kansu ne ko suka rarraba addinin Allah ko littafin Allah shi kuma ce a waɗancan mutanen 99 din nan wanda suke yi su gina fil ardi wala yuslihu la dinna to su ne ake nufi wato kenan amma menene aikin su sun yi rantsuwa za su je su halaka annabi salihu lanubayyitannahu wa ahlihi za mu kwana da daddare mu zo mu same shi da shi da iyalansa sai mu halaka su sannan sai mu ce mu ban san komai akan wannan magana ba amma to aikin da suka yi shine me attacking mai addini ko ba haka ba kokarin halaka mai addini sadaka duk lokacin da mutum ya samu kansa a cikin wannan kitsin to fa ya shiga cikin wato kenan wayannan mutanen haka ne kamar yadda Allah barkin take cewa ta kasamu billahi la nubayyitannahu wa ahlihi ko na ƙarshe shine na bakwai kenan ko mala akfaje yake cewa hum sune mutane hum qaumun wayansu mutane da iktasamu wasu mutane ne wanda ke iktasamu suka yi wato kenan rantsuwa aymanan ainihin rantsuwa wadda ta halafu alaiha suka yi rantsewa suka yarjejina suka yi rantsuwa akan ta dan cutar da musulunci wani kwarin yake cewa kenan daga cikinsu akwai As ibn Wa'il akwai Utba dan Rabi'a akwai Shayba dan Rabi'a duk wa'innan ƴaƴan Rabi'a ne su biyu akwai kuma wato kenan Abu Jahal ibn Sham akwai kuma Abul Buhtari su tun a Makka annabi sallallahu alaihi wasallam suka wato kenan rantsuwa akan cewa sai sun kawo ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sun taimaka wajen da aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka fita a cikin Madina a Makka suka koma cikin waji suka je aka yi musu wato kenan fulaku aka ware su aka gode su gefe suka suka shiga cikin wahala da yunwa da kunci wato kenan da sauransu duk dai in ka duba madar din Abu Sa'id kaman wato kenan daukan plot ne dan kawo karshen annabi ko manzo ko mai da'awa ko kuma addini saboda haka Allah madaukakin sarki shine sai yake cewa ka gaya musu kul innama ana annadhirul mubin ni ba kome bane face wato kenan mai gargadi ne wato kenan mabayani kaman yanda aka saukar da gargadi a su wa'ancan almuntasimin dan haka kuma ina jan hankalinku dan duk wa'ancan da muka irga babu wanda suka kwashi lafiya duk wa'ancan ina wani da bin mai gire ya koma da shi da mutanansa duka ba wani su mutare su asibin wa'in duka su ina bawa da suka ina samuda an mutanen samuda wanda suka ce za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam duka wa'annan ba su yi kyakkyawan karshe ba to haka duk mutumin da ya zama gaba yake da da'awa ta musulunci to ba zai samu wato kenan a kyakkyawan karshe ba Allah ba da kuke sarki ya kiyaye mu don jama'a a lokacin to alhamdulillah to alhamdulillah idan muka dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah ba da kuke sarki ya amfana da mushi gane da muku kuskure kai ya fi mana ka ba mu ikon gyarawa na